الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yau mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 19 ga watan Juma'a al-Ula shekara ta 439 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 5 ga watan 2 shekara ta 2018 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Ash-Shaykhul Imam Al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala kafin darasi ne yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata. Farasikh. Shi idan aka ce farasikh jam'i ne na farsakh. Allah ne ko jam'i ne na farsakh shi ko duk farsakh daya iya abin da yake badawa mil'u abin da yake badawa shine mil'u gargadan mil'u shine farsakhi guda don haka farsakhi 16 shine yake bada mil 48 kamar yanda jumhurul malamai suka kayyade cewa tafiya in ta yi kasa da mil 48 to ba magana kasarun sallah illa kasancewar gaba da wannan gurgudu da suka bada na tafiya babu wani nassi tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya nuna haka tare da cewa akwai hadisi na cikin sahihu muslim wanda ya gabata hadisin Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya fita bulaguro farsakhi uku ko kuma mil uku wato manzon Allah yakan yi kasar sallah na'am wai shafa fuska idan mutum ya yi addu'a menene hukuncinsa bid'a ne domin hadisin da ya zo akan haka bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne dhaifi shi kwa addu'a ibada ce ibada kwa ba a kafa ta da hadisi dhaifi sai abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don hadisan da suka zo game da shafa fuska bayan mutum ya daga hannu ya yi addu'a babu daidai da hadisi ɗaya da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya abin da ya tabbata daga gunsa daga hannu domin daga hannu a wajen addu'a hadisi ne mutawatir sahabi sama da 100 suka rawaito cewa haka suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na daga hannunsa a wajen addu'a sai dai in ya daga hannun in ya gama yakan sauke hannunsa don haka shafawa a fuska ko shafawa a kirji wannan bai tabbata ba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi shafawar a fuska akwai hadisi sai dai bai inganta ba, amma shafawa a kirji kwata kwata ma babu shi. Na'am. Kamar kaka suna iya hada zumunci. Wai uwaye suna iya hana zumunci, kamar misali wanda ke akwai zumunta tsakaninka da shi, uwa ko uba wani ya tursasa ka ya ce dole ka yanke alaka da wani, baya halatta. Ko sun maka umarni game da haka baya halatta ka yi musu da'a, saboda sadar da zumunta haƙƙi ne na Allah, shi ne ya wajabta mana. Haƙƙi na Allah ko shi yake sama da haƙƙin kowa. Uwa da uba akan yi musu da'a akan duk abin da suka ce a yi ko a daina, matukar bai saba ma Allah ko manzansa. Amma duk a lokacin da uwa ko uba suka sanya ɗansu cewa yi kaza ko ka daina kaza, in dai akwai saba ma Allah subhanahu wata'ala ko saba ma manzansa, to haramu ne ya yi musu da'a. Domin sadar da zumunta abu ne wanda Allah ya wajabta mana. Ka shaida da barazana Ubangiji Ta'ala ya yi game da masu yanke zumunta a can cikin suratul Qital, fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqtu'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Kuma haka Ubangiji Ta'ala ya kilga waɗanda ba su da rabo a gobe kiyama, waɗanda suke tababbina, daga cikin sifofinsu shine yanke zumunta. Kamar yadda can Ubangiji Ta'ala yake faɗa allazina yanquduna bi ahdillahi, kamar nan can da yace inna Allaha la yastahi an yadriba matalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma allazina amanu fayalamuna annahu alhaqqu min rabbihim wa amma allazina kafaru fayaquluna ma za arada Allahu bi hadha matala yudillu bihi katiran wa yahdi bihi katiran wa ma yudillu bihi illa alfasiqin. Yace allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqihi wa yaqbauna ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khatirun. Ash-shahid wa yaqbauna ma amara Allahu bihi an yusala, sune suke yanke abinda Allah ya umarni a sadar, malamai suka ce shine zumunta. Dan haka a ƙarshe Ubangiji Ta'ala yace waɗannan sune tababbi wanda makomar su ita ce wuta. Dan haka dai a takaice, duk wanda ke akwai zumunci tsakaninka da shi, to ba maganar ka yanke zumunta ko ma mai yi maka. Kenan, dan haka uwa ko uba basu da haƙƙin su tursasa ɗansu akan ya yanke zumunta tsakanin shi da wanda ke akwai zumunci, ko da sun umarce shi game da haka, to baya halatta ya yi musu da'a, saboda haƙƙin Allah shi yake sama da nasu. Na'am, yake ce mene? Gusa ta tashin alkiyama, da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa gusa uku ce za a yi. Ɗaya ta farko ita ce ta razanar da dukkan halittun da suke cikin saman bakwai da ƙasan bakwai, sai dai wanda Allah ya so ya toge, su kaɗai ne ba za su razana ba. Ta biyu, wadda in an yi ta sauran waɗanda suke raye a doron ƙasa gaba ɗaya za su mutu. Ta uku, idan an yi dukkan halittun da suka mutu tun daga farkon duniya har izuwa kiyama, kuma gaba ɗayansu take yanke za su rayu. Malaman da suka tafi akan haka sun kafa hujja da fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul ne, wannan suratul Namli, wa yawma yunfaku fis suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah wa kullun atahu dakhirin. Ubangiji Ta'ala ya ce ba su labari game da yinin da ake busa a cikin ƙaho, shine yinin alkiyama. Idan aka yi wannan busa, fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah, duk halittun da suke cikin saman bakwai da ƙasan bakwai za su firgita, su razana, su tada hankalinsu, sai dai wanda Allah ya so, wanda Allah ya toge, su kadai ne Allah zai amintar da su, kamar yadda yace wa hum min faza'in yawma idhin aminu a can cikin wata aya. sai yace dukkan halittun da suke cikin saman bakwai da kasan bakwai za su zo ma Ubangiji subhanahu wata'ala a rannan wato suna masu kaskanta kai. To wannan aya ita ce suka kafa hujja da ita akan kenan nau'i daga cikin busar da za a yi ta alkiyama, shine ma'ana nau'i na farko kenan. Ta biyu da ta uku kuna cikin na can cikin suratul Zumar, Ubangiji ta'ala na faɗa wa nufika fi suri fasadika man fi samawati wa man fi al-ardi illa man sha Allah ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظر. Ubangiji ta'ala yace a rannan za a yi busa a cikin kafo, fasali kaman fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah, duk halittun da suke cikin samai bakwai da kasai bakwai za su mutu sai dai wanda Allah ya toge kawai, wanda Allah ya. Sannan sai yace ثم نفخ فيه اخرى, sannan za a yi wata busa ta daban, فاذا هم قيام ينظر, sai ga maka gaba ɗayan halittun Allah subhanahu wa ta'ala bayansa sun tashi tsaye-tsaye suna kallon ina za a yi da su, me za a aikata game da su. To da suka hada waccan aya da wannan aya suka ce busa uku ce za a yi domin alkiyama, tare da cewa a magana mafi rinjaye busa biyu ce za a yi. Ta farko idan aka yi wato halittun Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda suke cikin saman bakwai da ƙasan bakwai gaba ɗaya za su firgita, za su razana, wannan firgici zai kai su zuwa fitar rai gaba ɗaya su mutu sai dai wanda Allah ya toye. Sannan kuma sai a yi busa ta biyu wanda kuma ta rayar da dukkan halittu ne gaba ɗaya, kamar yadda al-Imamul Qurtubi Allah ya ji kansa ya yi bayani akan wannan mas'ala a cikin littafin sa mai suna Tazkiratul Qurtubi fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Littafi ne wanda ya kunshi abin da ya shafi wato al'amarin lahira tun daga mutuwa har izuwa shiga aljanna wato ko wuta, Allah ya kare mu. Ya ce mi?
Bari ya sha giya, don zai sha ruwa ya ce bari ya sha giya.
Wani misali mutumin da idan zai sha ruwa ya ce zai sha giya, kuskure ne ya yi amma baya da hukuncin shan giya. In aka ce giya abinda yake sanya maye shi ne giya. Warai wannan magana da ya yi kuskure ne, dole ne kuma ya tuba ga Ubangijinsa. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabus sala. Wato mun tsaya ƙarshen, wato muna cikin kuma babu salati al-Jumu'a, baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukunce-hukuncen sallar Jumu'a. Hadisi na ƙarshe da muka dakata a kansa a darasi da ya gabata, hadisin Abdullahi ɗan Abbas Allah ya ƙara musu yadda, ke faɗa cewa wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man takallama yawmal jumu'ati wal imamu yahku, wato duk wanda ya yi zance ko kuma ka ce wanda ya yi magana kenan, dan in aka ce zance wani yakan iya fahimtar cewa a ɗan ɗau lokaci ana tattaunawa, shi ko abinda ake nihi duk wanda ya yi kenan ai man takallama bi kalimati, duk wanda ya yi furta wata kalima a ranar Juma'a kenan. Shi ne ya ce man takallama yawmal Juma'a, duk wanda wato ya yi zance a ranar Juma'a, wal imamu yahu alhadi limami na khutba, lafazin wal imamu yahu jumla ce wadda take haliya kenan. Anan sai mu fahimci haramcin yin zancen ya ke banta da wani hali, wani hali ne kenan lokacin da limami ke khutba, amma kafin liman ya zo masallaci ya hau minbari ya fara khutba na halatta mutum ya yi zance a ranar Juma'a a cikin masallacin, matukar ba zai wato shagantar da masu ambatan Allah masu sallah, matukar ba za ka shawwasha jama'a to ba laifi bane ba ka yi zance. illa kasancewar kar mutun ya bata lokacin sa game da hira domin so da yawa zaka ga wasu a masallacin Juma'a a ranar Juma'a sun mai da wannan dan lokaci lokaci ne na ayi ta hira ana tattaunawa shi ko abin da ya kamata mutun ya shagala game da ambaton Allah da karatun Alkur'ani da nafilfili har akai lokacin da limami zai zo amma in zancen ya kama to ba laifi bane mutun yana iya yi an gane ko to haka hadi na biyu misali bayan limami ya zauna game da khutuba ta farko ya gama yana dan hutun kafin ya tashi yayi ya kama khutuba ta biyu to a wannan dan tsakanin yana halatta mutum yayi magana yana halatta a wannan tsakanin mutum yayi zance saboda gabar ciyayi man ta kallama yawmal juma'a duk wanda yayi zance a ranar juma'a sai ya ce wal imamu yakhbu a lokacin da limami ke khutuba azza Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa huwa kama salil himari yahmilu asfara wato wannan mutum misalin sa misalin jaki ne wanda yake dauke da lautu na littattafai lafazin asfar jami'i ne na sifr idan aka ce sifrun wato shine alkitabul akbar ko kuma kace alkitabul azim ma'ana littafi wanda yake mai girma kenan babban littafi shine ake kira da wato as-sifr wannan suna ya same shi ne daga as-safar as-safar bi ma'ana al-kashif ka yayi abu ka fito da shi fili shine ake kira da as-safar don haka bulaguro ba a ambace shi ba as-safar domin yana bayyanar da halayen mutum da dabi'unsa idan mutumin kwarai ne mai hakuri mai jimiri to a cikin hadi na bulaguro za a iya ganewa in mutum ne wanda yake rago wanda yake mai raki hallo a cikin bulaguro akan iya gane dabi'un mutum da halayensa don haka larabawa suke ambatar bulaguro cewa as-safar to shi ma littafi babba da ake ce masa as-sifr ba a ambace shi ba da wannan suna domin yana yayi duk wata ma'ana za a iya gane inda aka sa gaba shine anan yace fa huwa kamasalil himari yahmilu asfara wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wannan mutum tamkar wato jaki ne wanda yake dauke da lautu na littattafai anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kamanta mutumin da yayi zance a ranar Juma'a a lokacin da limami ke khutuba da jaki wanda yake dauke da lautu na littattafai kamar yanda shi jakin sai wahala amma ba tare da fa'idantar komai daga cikin littattafan ga nauyin dauka amma ba wata fa'ida da ya fa'idanta da shi to haka shi ma wanda yayi zance a ranar Juma'a a lokacin da limami ke khutuba ya wahala game da shiri na zuwa Juma'a shine wanka shine menene to amma ladan da ake samu bai samu ba me yasa ya zubar da wannan lada nashi don haka anan kenan wajhu shaba kenan huska ta kamanta shi da wato jaki domin kamar yanda shi jakin bai ya fa'idantar komai daga cikin littattafan to shi ma haka bai fa'idanci komai na ladan da ake samu game da sallar Juma'a kawai illa ta tsaya masa dai matsayin as-sahab shi ne sai ya ce wallahi ya kulu lahu ansit wanda irin wannan misali Ubangiji ta'ala ya buga mana shi a can cikin suratul Juma'a game da waɗanda suka yi ilimi ba sa aiki da iliminsu wanda Allah ya la'ance su sune yahudu kuma haka duk wanda ya siffanta da irin sifar su shi ma ayar ta hada da shi kamar yanda yace mathalul ladhina humilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara misalin waɗanda aka kallafa musu yin aiki da abin da ke cikin at-taura na hukunce hukunce thumma lam yahmiluha sannan suka ki yin aiki da ita ubangiji ta'ala yace kamathalil himar yahmilu asfara misalin su kamar misalin jaki ne da yake dauke da lautu na littattafai kenan sun karanci at-taura amma ba su fa'idanta da komai a ciki me yasa saboda ba sa aiki da abin da ta kunsa don haka yin aiki da ilimi abu ne wanda ya zama wajibi to shine anan sai ya ce wallahi ya kulu lahu ansit azza Allah ya ce duk wanda ya ce masa ishuru ciya bakin ka kare lafazin ansit an ciro shi ne daga al-insat. Idan aka ce al-insat, mutum ya kame harshensa kuma ya zamanto ya saurara da kunnensa idan ya kadaita. Idan ku sun hadu da wato al-istima, shi al-insat yana daukan mutum ya kame harshensa kar ya yi zance kuma kunne shi kuma ya dinki sauraro, kamar yadda yake wa idza quri al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Shi ne anan sai yace wallazi yaqulu lahu ansit, duk wanda yace masa ishuru, maza Allah yace laysa lahu jumu'a, shi ma baya da jumu'a, ma'ana baya da ladan da ake samu na sallar jumu'a. Al-Imam Ahmad ya rawaito wannan hadisi kamar yadda malam ya faɗa, da dangane wanda babu bashi da laifi, illa kasancewar hadisin dai bai inganta ba, hadisi ne dhaif. Wanda ya inganta shine wannan da malam ke cewa wa huwa yufassiru hadisa Abi Hurairah radiyallahu anhu fi sahihayn marfu'a. Shi wannan hadisi na Abdullah dan Abbas yana fassara hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, wanda hadisi ne marfu, ma'ana fada ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma hadisin na cikin sahihayn Bukhari da Muslim. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa idza qulta li sahibika, idan ka fada li sahibika, me ake nihi da sahibika? Ma'ana wanda yake kusa da kai kenan. Idan ka faɗa ga wanda ke kusa da kai a ranar Juma'a, kace masa ansit, shine ce idza qulta li sahibika ansit yawm al-Juma'a wal imam yakhutub faqad laghawta. Manzo Allah yace idan ka faɗa ga na kusa da kai, kace masa ishuru a ranar Juma'a, kuma alhali limami na khutuba, manzo Allah yace faqad laghawta, tabbas wato kai lagau. Idan aka ce allagau shine zance wanda yake mara amfani, me ake nihi da allagau anan? Kenan ka zubar da wato ladan Juma'arka, ladan da ake samu game da sallar Juma'a, kamar yadda bayani zai zo a darasin mu na yau. To mutum ya zubar da wannan lada. Wannan hadisi, hadisi ne tabbatacce domin yana cikin sahihayn al-Bukhari wa Muslim. Don haka wancan hadisi na farko bai inganta ba, amma malam ya zo da shi domin ya fassara mana ma'anar fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan da yace faqad laghawta. Shine anan yace wallazi yaqulu lahu ansit laysat lahu juma'a, wanda yace masa ishuru shi ma baya da ladan juma'a. To kaga wanda ma yace masa ishuru, to ina ga shi wanda yayi zance? Kenan da shi wanda ya yi zancen da wanda ya kwaɓe shi cewa ya kyale gaba ɗayan su ba su da ladan sallar Juma'a. Don haka tare da cewa wasu malamai sun yi rangwamen cewa mutum yakan iya yin ishara in har ya zamanto ban makawa, in har ban makawa sai ka sa shi ya kyale, mutum ne yana ta hira yana ta dimi, to za ka iya masa nuni, ka nuna masa cewa ma'ana ya kame bakinsa. To in ya zama wajibi kenan, in har ya zama ban makawa, to mutum yana iya yin nuni. Za mu tashi hadisi na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa an Jabir radiyallahu anhu annahu qala دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. متفق عليه. وما لم الله يجي كنسا نافتا. Wato wannan hadisi ne na Jabir ibn Abdullah, Allah ya kara musu yadda, na faɗa cewa dakhala rajulun yawmal jumu'a, wato a ranar jumu'a wani mutum ya shigo masallaci. Wani masallacin? Shine masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الحالي مزان الله صلى الله عليه وسلم على cikin khutba. Lafazin wannabi sallallahu alaihi wasallama yakhutub jumla ce haliya, shi lokacin da shi wannan bawan Allah ya shigo masallaci a ranar Juma'a, to an yi dace da a wannan lokaci bazan Allah sallallahu alaihi wasallama na khutba. Wannan mutumin da ya shigo masallaci shine Sulaik al-Ghafani, kamar yanda riwaya na cikin Sahihu Muslim wato ta bayyana rasulansa. Da ya shigo sai ya zauna, fa qala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi, sallait, manzon Allah yace kai sallah, ma'ana tahiyatul masjid. Qala la, yace a'a ya manzon Allah ban yi ba. Qala, sai manzon Allah yace masa, qum fa salli raka'atayn, manzon Allah yace tashi kai raka'a biyu. Ya tashi yayi, hadisi ne muttafaqun alayh. Wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya nuna mana tahiyatul masjid, wato kasancewar idan mutum ya zo masallaci a ranar Juma'a, ko da limami na cikin khutba, to baya halatta ya zauna sai ya yi tahiyatul masjid. An gane ko? Ko da limami na khutba, to baya halatta mutum ya zauna sai ya yi tahiyatul masjid. Kamar yadda shi wannan sahabi Allah ya kara masa yadda da ya shigo masallacin da ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na khutba, neman wuri yayi ya zauna, manzon Allah yana cikin khutbar ya yanke, yace masa kai nafila, kai sallah, yace a'a. Manzon Allah yace masa to tashi kai. Tare da cewa akwai tawili na wasu malamai na cewa wai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya tashi yayi nafila, wato wai dan jama'a su ga yanayin da yake ciki da halin da yake ciki na kuncin rayuwa domin a taimaka masa, kayan shi sun ciccire gaya, yunwa da ta koma da jikin, wai domin a taimaka masa. Wannan tawili da suka yi kwata-kwata babu wani dalili a kansa, kuma duk sallolin da ake da shi lokaci biyar jama'a ba su gane yanayin da ake ciki sai a ranar Juma'a za a ce ya tashi. Kuma in ma haka ne kamar yanda suka faɗa, to ai bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi kai tahiyatul masjid, yace bai, manzon Allah yace masa tashi kai. Sai ga ziyada a cikin Sahihu Muslim ingantacciya, manzon Allah yace idza jaa ahadukum yawmal jumu'a wal imamu yakhbu falyarka'a raka'atayn wal yatajawwaz fihima. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace daga yau ɗayan ku idan ya zo masallaci a ranar Juma'a ya samu limami na khutba, manzon Allah yace yayi raka'a biyu, wal yatajawwaz fihima, manzon Allah yace ya takaita su, ma'ana kar ya tsawaita. Shi wancan sahabi tuntuna an gama da shi, da aka ce ya tashi yayi, ya tashi yayi, kuma sai aka komo kan jama'a gaba daya, wanda kuma umarni ne wanda ya hada muminai har izuwa kiyama. Idan ɗayan ku ya zo masallaci, kaga ai ba da shi ba ake ne, idza jaa ahadukum yawmal jumu'a, idan ɗayan ku ya zo a ranar Juma'a, wal imamu yakhu alhali limami na khutba, manzon Allah yace falyarka raka'atayn, yayi raka'a biyu, sai yace wala tajawwaz fihima, ya takaita su kar ya tsawaita su. To dan haka wannan hadisi shine ya ruguje kiyasin malaman Malikiya da malaman Hanafiya. Su Malikiya da Al-Ahnaf sun tafi akan cewa a ranar Juma'a idan mutum ya zo masallaci limami na khutba, suka ce ba zai shiga gaba da tahiyatul masjid, dole zai zauna ya saurari khutba. Menene hujja? Suka ce sauraron khutba wajibi ne, tahiyatul masjid suka ce sunna ce, don haka kuma wajibi shi ake gabatarwa akan sunna. Kuma suka ce bugo da ƙari, gaya wannan fa manzon Allah ya faɗa, idan ka ce ma na kusa da kai ishuru a ranar Juma'a, manzon Allah ya ce kayi dagau. Suka ce to gaya wanda ya ce ma wani ya kyale an ce yayi dagau, to ina ga wanda ya shagala da tahiyatul masjid. Dan haka su sun tafi akan cewa in dai ka zo limami na khutba ba maganar tahiyatul masjid, dole za ka zauna ka saurara. al-Imam Ahmad da al-Imam Shafi'i da sauran magabata sun tafi akan cewa koda limami na hudu ba to baya halatta ka zauna sai kai tahiyatul masjid. Micece hujjar su shine wannan hadis wanda ka'ida fa ta malamai idan kiyasi ya ci karo da nassi to wannan kiyasi ya fadi ya ruguje ya baci. To wannan kiyasi nasu na cewa sauraron khutuba wajibi ne, tahiyatul masjid sunna ce. To ya ci karo da wannan nassi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idan ɗayan ku ya zo masallaci a ranar Juma'a alhali limami na khutuba, manzon Allah yace yayi raka'a biyu ya takaita su. Kuma tare da cewa a maganar su da suka ce tahiyatul masjid sunna ce, lalle haka jumhurin malamai suka tafi, amma a magana mafi rinjaye tahiyatul masjid matsayinta ya wuce sunna wajibi ce. An gane ko? Tare da cewa duk wanda suka tafi akan cewa duk wata sallah koma bayan salloli na lokaci biyar wato nafila ce, sun tafi akan hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da wani sahabi ya masa tambaya ya ce ba da labari game da abin da Allah ya farlanta mu na salloli ba, zan Allah ya ce Allah ya farlanta maka sallah biyar a tsawon yini da dare. Kuma haka yake a cikin hadisin Mu'az, Allah ya kara masa yadda, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika shi zuwa Yaman, manzon Allah ya ce masa fa inhum ata'uka lidhalik fa akhbirhum anna Allah aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla. In har sun maka da'a sun karbi wannan kalimatu shahada, to ka ba su labarin cewa Allah ya farlanta musu salloli biyar a tsawon yini da dare. To waɗannan hadisai su ne jumhurin malamai suka tafi a kan cewa duk wata sallah koma bayan salloli biyar wannan matsayinta sunna ce mustahabba. Illa kasancewar a magana mafi rinjaye ita tahiyatul masjid wajibi ce, domin umarni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi game da yinta, kamar yadda a hadisin Abu Qatada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa idza dakhala ahadukumul masjida, yake cewa idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atayn, idan ɗayan ku ya shiga masallaci manzon Allah yace kada ya zauna sai yayi nafila raka'a. Kenan wannan ga wanda ya shiga masallaci da nihin zama bai ya halatta ya zauna, in dai yana da arwallatu sai yayi tahiyatul masjid. Amma idan bi ne mutum zai yi ya wuce daga wannan kofa ya fita ta waccan, to ba maganar wannan sallah a kai shi, domin ka'ida ce ya fala yajlis kada ya zauna. Kenan wannan na nuna wanda ya shiga masallaci da nihin zama, ba wanda ya shiga masallaci da nihin wucewa, ko kuma wanda ya shiga masallaci domin ya ɗauko wani abu ya fito, ko kuma ya leka wani abu ya fito. To wannan ba maganar tahiyatul masjid a kansa. A takaice kenan shi wannan hadisi abinda yake nuna mana cewa koda limami na hudu ba idan mutum ya zo masallaci a ranar Juma'a baya halatta ya zauna sai yayi tahiyatul masjid. Kuma sannan wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya nuna mana zance yana halatta game da shi limami yana cikin hudu ba yakan iya yankewa ya ma wani zance, kuma shi ma wanda limami ya masa magana yana halatta ya amsa, in ya amsa ba a lissafa shi a cikin wancan wanda suka yi lagawo. Kamar yadda annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanke hudubar ya ce masa kai sallah, shi kuma ya ce a manzo Allah ya ce masa to tashi kai. Kenan wannan an tuge shi, kenan limami yana iya ba wani magana alhali yana cikin hudubar, kuma shi wanda limami ya ba magana shi kuma yana halatta shi ma ya karba. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، رواه مسلم. وله عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال كان يقرأ في الإيدين وفي الجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. واتو دغ عبد الله بن عباس الله يكرم مسلم يدا كيفا للي من ذا الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. واتو من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا كسنتي يكن كرنت سورة الجمعة وسورة المنافقون أصل الجمعة كده. waɗannan sururi guda biyu wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan karanta su a sallar Juma'a. Al-Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi. Malam na faɗa yana da riwaya daga An-Nu'man ibn Bashir al-Ansari. Allah ya kara musu yadda, na faɗa cewa kana yaqra'u fil idain wa fil Juma'a. Wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana karantawa a sallar idi guda biyu na layya da azumi, wafil juma'a wato kuma da sallar juma'a yakan karanta sabbihi isma rabbikal a'la kenan a raka'a ta farko bayan fatiha. A ta biyu hal ataka hadithu bagashiya, ita manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake karantawa a raka'a ta biyu bayan fatiha a sallar idi da sallar juma'a. Wannan siga kwa tana daga cikin sigogin da suke nuna yawaitawa da dawwama akan abu, ma'ana na cewa yau da gobe, domin lafazi ne na mudare ya zo bayan lafazin kana, siga ce ta mudare ta zo bayan wato lafazin kana, kamar yadda malamai suke cewa sigatul mudare ba'da lafzati kana tadullu ala al-kathrati wal mudawama. Siga ta mudare idan ta zo bayan lafazin kana to tana nuna yawaitawa da dawwama, kenan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya cika karantawa a sallar Juma'a. Manzon Allah yakan karanta suratul Juma'a da suratul Munafiqu, kuma yakan karanta wato sabbihi isma rabbikal a'la da hal ataka hadithul gashiya, kenan waɗannan surori sune manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya cika yawaitawa game da karanta su a sallar Juma'a. To haka a sallar Idi na layya da na azumi, kenan abinda manzon Allah yafi yawaita karantawa kenan sabbihi isma rabbikal a'la a raka'a ta farko bayan fatiha, a ta biyu hal ataka hadithul gashiya. An gane ku, kenan wannan abinda ake buƙatar kenan a yawaita karantawa a cikin waɗannan salloli. Tare da cewa hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ko mu ce munasaba ta keɓantar waɗannan surori game da yawaita karanta su a sallar Juma'a, ita sallar Juma'a da ita suratul Juma'a dai abin a bayyane yake, domin ita suratul Juma'a tana bayani game da ita wannan ibada da Allah ya shar'anta mana sallar Juma'a da sauraron khutba bishiri zuwa Juma'a, na cewa kar mutum ya bari wani abu ya shagaltar da shi na saye da sayarwa da duk abin da ya kama da haka. Tun daga fadarsa ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil juma'a fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. هكا إن كدوكي إتا سورة الجمعة وانا سورة المنافقون أتن كرشنت أبنجي تعالى يا جنكن نيغمو بلي يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم an zikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Ubangiji ta'ala yace ya ku mu'mine, kar ku saki dukiyoyinku da ƴaƴanku su shagaltar da ku game da ambaton Allah, kamar yadda a cikin suratul Juma'a Ubangiji ta'ala ya ma mu'mine rarauka game da tashi da suka yi suka watsi suka bar masallaci alhadi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na khutba, suka tari kayan kasuwa, kamar yadda yace wa idza ra'au tijaratan aw lahawan yanfaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. To haka ita in ka dauki sabbihi isma rabbikal a'la, domin sura ce wadda wato ta kunshi bayani game da abin da ya shahi halaye waɗanda za su kasance a ranar kiyama da sakamako da Ubangiji subhanahu wata'ala ya tada dama bayinsa, da cewa kuma kada mutum ya rudu game da rayuwar duniya. An gane ko, kamar yadda yace bal tusiruna la hayatid dunya sai yace wal akhiratu khairun wa abqa. To shine munasabar kenan karanta sabbihi isma rabbikal a'la, domin farko tasbihi ne ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sannan kuma tana bayani game da al'amura na alkiyama da kuma cewa kada mutum ya rubu da wannan takaitacciyar rayuwa ita ce rayuwa ta duniya. Haka idan ka dauki ita ma suratul gashiya, hal ataka hadisul gashiya, ta kunshi bayani game da abin da ya shafi al'amarin wuta da aljanna. Al'amarin wuta da aljanna wannan al'amari ne wanda zai kasance a ranar kiyama, dan haka ita kuma alkiyama ba za ta tabbata ba sai a ranar Juma'a, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana. Don haka yakan karanta waɗannan surori domin tunatar da mu game da babbar rana, ita ce ranar alkiyama. Kenan a takaice abin da muke so mu gane, malam ya zo da wannan hadisi domin ya nuna mana sunna ce mustahabba karanta waɗannan surori a sallar Juma'a, kuma su ne aka fi so a yawaita. Kenan suratul Juma'a da suratul Munafiqun, ko kuma suratul A'la da suratul Gashiya. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يصلي فليصلي. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. وتلك زيد بن أرقم الله إكرم سيدا نافقا wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci sallar Idi, kuma aka yi dace Idin ya fadu a ranar Juma'a. Thumma rakasa fil Juma'a, sannan manzo Allah sai ya ma jama'a rangwame game da wato zuwa Juma'a. Fa qala, sai ya ce man sha'a an yusalli fa yusalli. Manzo Allah ya ce duk wanda ya so da zai zo masallaci ya sallaci Juma'a, fali salli, ya zo ya sallata. Kaga lafazin man sha'a an yusalli ya fali salli yana nuna cewa kenan wajibcin zuwa Juma'a ya sauka ga daga kan wanda ya samu sallar Idi. An gane ko? Don haka shi wannan hadisi kamar yanda malam ke faɗa cewa wato rawahu al-khamsa illa Tirmidhi wa sahahahu ibn Khuzaima, wato hadisin Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta hadisin. A takaice hadisi ne ingantacce, iya abinda hadisin yake karantar da mu, duk mutumin da ya samu sallar Idi, idan aka yi dace Idi ya fado ranar Juma'a, to ya tabbata cewa wajibcin zuwa Juma'a ya sauka daga kansa. In ya ga dama zai je masallaci ya sallaci sallar Juma'a, idan ya ga dama sai ya yi zamansa in lokacin azzahur ya yi ya sallaci sallar azzahur, kamar yanda jumhurin malamai suka tabbatar da cewa shi wannan hadisi baya nuna cewa Juma'ar ta tsiraya, kuma kamar yanda wasu malamai suka ce azzahur kin ma ta tsiraya sai mutum ya yi kwancinsa sai dai sallar ta asar, kamar yanda suke kafa hujja da cewa Ata ibn Abi Rabah yake cewa an yi dace Idi ya fado a ranar Juma'a. Abdullahi ibn Zubair ya mana sallar Idi, da aka gama sallar Idi da ya shiga gidansa bai fito ba sai a lokacin la'asar. Sai aka tambaye Abdullahi dan Abbas, yace da Abdullahi dan Abbas ya dawo da na tambaye shi sai yace asaba sunna, yace ya dace ma sunna abin da yake. Wannan dalili shi ne wasu malamai suka tafi a kan cewa hatta da azzahur gin wato ta tsiraya. To don haka kuma sai ga wani hadisi shi ma daga Aba ibn Rabaqin, an gane ku, wanda yake tabbatar da cewa gin shi ibn Zubair gin wato ya sallaci sallah ta azzahur. Don haka a takaice babu dalilin da ya nuna cewa shi da ya yi kuncinsa a gida to bai yi sallar azzahar ba. An gane ku? Wajibcin zuwa Juma'ar shi ne ya sauka daga kan mutum, amma sallar azzahar tana kan mutum kamar yadda jumhurin malamai suka faɗa, amma tare da cewa wasu sun tafi a kan cewa hatta da azzahar ɗin ta sauka, kamar yadda al'imamu Shawkani Allah ya ji kansa ya tsawaita bayani akan wannan mas'ala, yana daga cikin waɗanda suka tafi akan cewa hatta da azzahur gin ta tsiraya. To don haka kenan shi wanda ya samu sallar Idi kenan shi ne wajibcin zuwa Juma'a ya sauka daga kan shi, in ya ga dama ya je Juma'a ya sallata, in ya ga dama ya yi zamansa ya yi azzahur a gida. in lokacin azhar yayi, amma shi limami dole ne shi kuma yaje masallaci. An gane ku? Limami dole ne ya tafi domin wanda bai samu sallar idi yaje ya samu sallar juma'a, domin wanda bai samu sallar idi wajibcin zuwa juma'a yana nan kanshi dukushe ba, don haka shi limami ya zama wajibi cewa ya tafi. Kuma wannan yana daga cikin rangwame na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, domin kasancewar ibadu ne guda biyu waɗanda suka haɗe da juna, wanda idi ne ya haɗu da wani idi na musamman, domin ita ma ranar juma'a idi ce mai zaman kanta. To don haka idin ɗaya kenan sai ya shige cikin ɗaya, kenan duk wanda ya samu sallar idi kenan wajibcin zuwa juma'a ya sauka daga kanshi, amma in bai samu wato ya tabbata cewa dole sai ya je juma'a. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. رواه مسلم. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن معاوية رضي الله عنه قال له إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم. Wato daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda na faɗa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza salla ahadukum aljumu'a, idan ɗayanku ya sallaci sallar juma'a, manzon Allah ya ce fa yusalli ba'daha arba'an, bayanta manzon Allah ya ce ya sallaci raka'a hudu. Idan ka sallaci sallar juma'a idan aka gama, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai raka'a hudu. Wannan shi al-Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi, shine dalilin da malamai suka tafi akan cewa ita kanta sallar juma'a tana da sunna ratiba, amma ita wannan sunna ratiba na kasancewa bayan ta, ma'ana nafila, daga ake daga cikin nafilfilin da ake kira su ar-rawatib, to ita ma sallar juma'a tana da kenan, amma ita na kasancewa bayan ta kenan, bayan an gama sallar juma'a mutum yayi raka'a hudu, amma gabanin sallar juma'a babu wata sunna ratiba. An gane ku? Babu wata sunna ratiba, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar juma'a idan ya zo masallaci kai tsaye yake hawa minbar, amma nafila wadda take mutlaka mutum yakan iya nafilfili ba adadi kafin limami ya zo, kamar yadda zamu iske hadisi nan gaba, amma da sunan cewa sunna ce ratiba ta sallar juma'a kai gabanin juma'a kai raka'a biyu ko sama da haka, to wannan bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka kenan dina yin sunna ratiba game da sallar juma'a sunna ce tarkiya, domin duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bari to bare shi sunna ne. Don haka kenan wannan yana nuna mana mustahabbancin yin nafila raka'a hudu wato bayan gama sallar juma'a, sai dai ba kai tsaye ba mutum zai tashi yayi, kamar yadda wannan hadisi na As-Sa'ib ibn Yazid Allah ya kara masa yadda ke cewa lalle Muawiya Allah ya kara masa yadda ya faɗa masa cewa idza sallaital juma'a, wato idan ka sallaci sallar juma'a fala tasilha bi salati, manzon Allah yace kada ka sadar da ita da wata sallah, hatta ta takallama, wato sai kai zance, sai kai magana au takhruj, ko kuma ka fita daga masallacin sannan ka dawo. Sai yace fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama amarna bi zalik, yace domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya umarci mu da yin haka, cewa in dai muka sallaci sallar juma'a to kada mu sadar da ita da wata sallah sai mun yi zance ko kuma mun fita daga cikin masallaci sannan in muna sannan mu dawo mu yi. Shi ne sai yace Allah nusila salatan bi salatin, manzo Allah ya umarce mu cewa kada mu sadar da wata sallah da wata sallah, kenan sallah ta farilla kar mu sadar da ita da wata sallah, hatta na takallama sai mun yi zance aw nakhruj yace ko kuma mun fita daga cikin masallaci idan don haka a takaice duk wanda ya sallaci sallar juma'a ba ma juma'a abin da yake banta ba da juma'a duk wata sallah ta farilla haramun ne mutum ya sadar da ita da wata sallah sai ka bambanta tsakankanin su domin hikima ta Ubangiji subhanahu wata'ala daga cikin abubuwan da ya shar'anta mana shine at-tamyizu bainal ibadat ba'dihā 'an ba'd bambanta tsakanin ibadu junansu da juna don haka kenan idan ka sanance daga sallar juma'a ko wata sallah ta farilla to baya halatta ka tashi kai tsaye ka fara wata nafila sai ka rabe tsakanin imma da azkar wanda aka shar'anta na bayan sallah kenan an gane ko waɗannan azkar ka zauna kai waɗannan azkar in kai wannan azkar to ka bambanta tsakanin kenan ita wannan sallah ta farilla da wannan nafila da za ka yi domin shi azkar din yana daga cikin al-kalam kenan da yace hatta da takalla ko kuma kai tsaye in ba tare da azkar din ba ka dani wata magana in yaso sannan ka tashi kai ko kuma ka tashi ka dan canza ku daga nan ka dan tashi ka koma can in yaso kai ko ka fita daga masallacin sannan kuma ka dawo sai kai amma kai tsaye kana sanancewa daga sallah ta farilla ka tashi ka tsira wata sallah ta nafila wannan haramu ne don haka wannan kuma ya yawaita a cikin wato al'amuran na ibada don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta mana gabatar azumi na Ramadan da azumin yini biyu ko yini daya ba dan komai ba dan kada mu sadar da shi sai dai in ya kasance da mutum ya saba yin azumi kamar misali ya fado a ranar azumin da ya saba yi azumin Litinin da Alhamis da abin da ya kama da haka to wannan ba laifi mutum yakan iya azumta menene hikima anan da aka hana saboda yanzu kaddara cewa kana sanancewa ka tashi ka zo da nafila raka'a biyu wannan raka'a biyu ko raka'a hudu to yau da gobe idan aka zarce akan haka wasu za su iya fahimtar cewa ita sallar juma'a a raka'a hudu ce ko raka'a shida ce saboda an sanance kai tsaye mutum ya sanance kuma ya tashi yayi to yau da gobe sai a fahimci cewa sallar ashe ba raka'a biyu ce hudu ce ko kuma shida ce to dan haka anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hali shine yace fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama amarna bi zalik Allah nusila salatan bi salati yace kar mu sadar da wata sallah da wata hatta na takallama sai mun yi magana aw nakhruj ko kuma mun fita daga cikin masallaci kenan ko kuma ka tashi ka canza mahalli wa an abi hurayra radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man iktasala thumma ata al-jumu'a فصلى ما قدر له ثم انصت حتى يفرغ الامام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى وفضل ثلاثه ايام رواه مسلم واتو daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda na fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mani tasala yace duk wanda yayi wanka a ranar juma'a kenan al'amari na farko kenan al-iktisal da zaman to mutum yayi wankan juma'a wankan juma'a ko kamar yanda bayani ya gabata a magana mafi rinjaye wajibi dole ne wankan juma'a farilla ne tare da cewa jumhurin malamai sun tafi akan cewa matsayin shi sunna ce to amma dalilai sun tabbatar da wajibcin sa na daga cikin su hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ja'a al-jumu'ata falyaghtasil manzo Allah yace duk wanda zai je jumu'a yayi wanka wannan umarni ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi da haka su jumhurin malamai sun tafi akan cewa wankan sunna ne amma akwai wanda wankan yake zame masa wajibi wanda jikin shi yake tayar da wato wani duyi kenan wanda jikin shi yake wari wannan dole ne yayi wanka wanda ke da dauda a jikin sa dan kada ya je ya cutar da jama'a shine yace mani gutasala yace duk wanda yayi wanka a ranar juma'a kenan yayi wankan juma'a kuma atal juma'a sannan ya tafi masallaci abu na biyu kenan fa salla ma qudira lahu al'amari na uku ya sallaci iya abinda aka kaddara masa yayi ta nafila yayi biyu ya salamci yayi biyu ya salamci iya abinda Allah ya kaddara masa zai sallata har aka kai lokacin da limami ya shigo kuma ansata al'amari na hudu sannan ya ja bakinsa ya kame ya saurare abinda limami yake fada nan wato na hudu ba shine yace kuma ansata sannan yayi shuru ya saurara hatta ya furuga al'imamu min khutbati har liman ya gama khutba al'amari na biyar kuma yusalli ma'ahu sannan ya sallaci jumu'ar tare da liman ki wanda Allah yace sakamakon sa gufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati al-ukhra za a gafarta masa abinda ke tsakanin ita wannan juma'a da zuwa juma'a ta gaba da juma'a ta gaba kenan tsakanin wannan juma'a da juma'a wadda take ta gaba ko kuma juma'a wadda ta wuce kenan za a gafarta masa sai yace wa fadlu salasati ayya wato da dadin da karin kwana uku kenan daga wannan juma'a zuwa juma'a ta gaba za a gafarta masa duk abin da ya aikata na zunubai cikin waɗannan kwanuka bakwai sannan kuma da ƙarin kwanuka uku kenan sun zama goma illa kasancewar kamar yadda malamai suka yi bayani duk abin da ke zawwa na fadla na cewa duk wanda yayi kaza za a gafarta masa zunubansa wannan yake banta ne da kankanin zunubai su manyan zunubai iya abinda ke kankare su shine tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma abu na biyu rangwame na Ubangiji subhanahu wa ta'ala da jin kansa in bawa ya mutu ba tare da ya tuba ba dalilin da ke nuna cewa su kankanan zunubai su ne ake kankarewa amma su manyan zunubai dole sai mutum ya tuba kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake cewa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima to su manyan zunubai dole sai mutun ya halu ya tuba zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala in mutun ya tuba game da manyan zunubai to Allah ya yi alƙawarin kankare masa wato kankanin zunubansa to dan haka yana daga cikin abin da ke kankare kankanin zunubai wato shine halartar sallar juma'a amma wannan gafara ba a samun ta sai idan mutun ya hade waɗannan al'amura guda biyar abu na farko kenan mutun yayi wanka abu na biyu sannan mutun ya tafi masallaci abu na uku ya sallaci iya abinda Allah ya kaddara masa da zai iya sallata abu na hudu shine yayi kawaici yayi shuru har akai lokacin da limami ya gama khutba abu na biyar kuma sannan ya sallaci juma'ar tare da limami in ya hada waɗannan al'amura guda biyar maza Allah ya ce za a gafarta masa abinda ke tsakanin wannan juma'a da juma'a ta gaba kuma da ƙarin kwanuka uku amma in ɗaya ratse daga cikinsu to ba zai samu ba wannan gafara an gane ko in ɗaya ratse daga cikinsu domin sharuɗa ne waɗannan al'amura biyar ne maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya zano don haka kaga a nan in ma akan jumhurin malamai da suka tafi akan cewa wankan juma'a sunna ce mustahabba to kaga anan idan mutum yayi sakaki ya tafi masallaci ba tare da yayi wankan juma'a iya abinda ake samu da wannan fadla ba zai samu ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man iktasala duk wanda yayi wanka thumma atal juma'a sannan yaje juma'a na uku fa salla ma qudira lahu ya sallaci iya abinda aka kaddara masa zai sallata na hudu kuma ansata sannan yayi shiru hatta ya furuga al-imamu min khutbatihi har liman ya gama khutba kuma yusalli ma abu sannan ya sallaci sallar tare da shi shine yace gufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati al-ukhra wa fadlu thalathati ayyam ay wa ziyadatu thalathati ayyam da karin kwanuka uku na insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu dadin kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.